Michel Joseph à la mise en onde. Bonjour.
Sashen Hausa na muryar America VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da warhaka cikin wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoto daga Bauchin Najeriya inda gwamnatin jihar ta ce ta samu fiye da mutum 320 da ake biya albashi alhalin sun riga mu gidan gaskiya. Daga jihar Filato kuwa an yi kira ne ga mabiya addinin Krista da su rungumi soyayya da salama. Daga jamhuriyar Niger ma rahoton bita ne ga malamai dan su ne santa Islama daga masu ta'addanci. Muna zantawa kan muhimmancin kimiyyar sadarwar zamani baya ga shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kalmala da sharhin muryar Amurka. Amma duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Aisha Tusile. Shugaban Amurka Donald Trump yayi ba da izini na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bayar na amfani da jini da aka inganta da ya kira na tarihi da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona. Trump da sakataren kula da harkokin lafiya Alex Zarr ya faɗa yayin taron manema labarai cewa an samu raguwar mace-mace da kimanin kashi 35 cikin 100 tsakanin mutane da shekarun su suka zarta 80 waɗanda ba yi amfani da na'urar da ke taimakon numfashi ba wata guda bayan fara jinyar su da nan da nan aka tabbatar sun kamu da cutar. An samu wannan jinin da aka tace ne da ake kira plasma daga waɗanda suka kamu da cutar corona suka warke kuma yana samar da kariyar jini sosai. An yi amfani da shi wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da annobar corona a Amurka. Jin kaɗan kafin shugaban ƙasar ya yi wannan bayani, hukumar kula da lafiyar abinci da ta Amurka ta sanar da cewa ta ba da izini sai dai bata amince kai tsaye ba a yi amfani da jinin da aka tace da yake ɗauke da sinadarin kariyar jini da aka ɗiba daga waɗanda suka warke daga cutar COVID-19. Dubban dubatan mutane ne suka yi cincirindo a babban birnin ƙasar Belarus a jiya Lahadi. Suna kira ga shugaba Alexander Lukashenko ya sauka daga karagar mulki biyo bayan tarzoma da aka shiga kan zaɓe da ake takaddama a kai cikin cikakken tsaron soja a birnin. Masu zanga-zanga da yawansu sun riƙe ko kuma sanya sutura da launin ja da fari alamar jam'iyyar adawa. Suna cewa ƴanci da ba za mu manta ba yayin da suke tattaki a birnin na Minsk. Sun tare na ɗan lokaci kaɗan a kusa da fadar shugaban ƙasar kafin suka watse ba tare da sun tada hankali ba. Yayin da kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta sanar da adadin masu zanga-zangar 200,000 ne, kafafen yaɗa labarai da suke bin bayan ƙungiyoyin hamayya sun yi kiyasin cewa waɗanda suka shiga zanga-zanga sun kai 100,000 a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa. Tun ran 9 ga watan Agusta aka fara zanga-zangar. Yayin da Lukashenko ya yi ikirarin lashe kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, jami'in adawa sun yi zargin cewa an tafka magudi. Masana sun ce masu ikon fada a kudancin Afirka na da gagarumin rawa da za su taka a Mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci da ke arewacin ƙasar. An tattauna batun tashin hankali na Mozambique a makon jiya a taron shugabannin kudancin Afirka da aka gudanar ta yanar gizo. A ƙarƙashin ƙungiyar da ta haɗa kan ƙasashe 16 SADC mai hankoran ganin cigaban kudancin Afirka ta fannonin siyasa da tattalin arziki da harkar tsaro a tsakanin ƙasashen. Taron na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da mayakan da ke da alaƙa da ISIS suka kame wata muhimmiyar tashar jirgin ruwa da ke lardin Cabo Delgado inda ake fama da tashin hankali. A lokacin taron shugaban ƙasar Mozambique Filipe Nyusi ya ɗare kujerar shugabancin nahiyar wanda masana suka bayyana a matsayin dama da zai iya amfani da ita wajen magance matsalar Cabo Delgado. Wakilan babban taron jam'iyyar Republican na ta sauka a North Carolina a wannan makon inda saboda annobar coronavirus aka takaita adadin waɗanda za su halarci taron fuska da fuska da kuma wanda za a gudanar ta yanar gizo. A makon jiya, ƴan Democrat sun zargi Trump da cewa matakan da ya dauka dangane da annobar corona da kuma zanga-zangar adawa ta wariyar launin fata sun ta'azzara. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa ɗan takarar su Joe Biden yanzu ya sha gaban Trump da maki tara. Amma Trump na da farin jini a tsakanin 'yan Republican. Tsakanin Amurkawa kuma maki 42 cikin 100 da yake da shi ya dara na bara. Wakili daga jihar Kansas, Mike Kuckelman, ya ce ya saurari taron na Democrat amma bai ji wani abu sabo ba. Hadari da iska mai karfin gaske da ke haduwa a gabar Mexico ka iya shafar Amurka a yau Litinin. Ɗaya daga cikin guguwar da aka yi wa lakabi da Laura ta kashe akalla mutum biyu a Haiti. Cibiyar da ke kula da guguwa ta yi gargaɗi akan wasu ɓangaren Louisiana yayin da guguwar Marcus ta doshi gabar Amurka. Masu hasashen yanayi sun bayyana cewa ana sa ran guguwar Marcus za ta haddasa hadari da ruwa da iska mai tsananin gaske a nahiyar a yau Litinin. Ana kuma sa ran ruwan sama da zai kai inci 7 kamar santimita 18 za a samu a wasu sassa na tsakiyar Amurka a gobe Talata. Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta kasar Jamus ta lashe gasar zakarin Turai ta bana. Bayan da ta doke PSG ta kasar Faransa da ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe ta gasar da aka buga a Lisbon. Wannan ya jaddada nasarar Bayern a wannan kakar wasanni na lashe gasar karo na 6 a tarihi. Bayan da kuma ta lashe babbar gasar Bundesliga ta kasar Jamus da kuma kofin kalubale na kasar na Jamus na bana.
Yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni da shirye-shirye inda za mu soma da Bauchin Najeriya inda gwamnatin jihar ta ce ta gano ana biyan kimanin mutum 328 albashi na tsawon wata 9 alhalin sun riga mu gidan gaskiya. Wannan na faruwa ne lokacin da kungiyar kwadagon jihar ke cewa ba a biyan dubban ma'aikatar jihar albashinsu. Ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Kungiyar kwadagon jihar Bauchin ta bakin shugaban kungiyar Comrade Danju Musale ya ce akwai matsalar rashin biyan albashin wasu ƴaƴan kungiyar Dubai.
An yi albashi amma gaskiyar magana shine ma'aikata mu da yawa wajen Dubai har zuwa wannan lokaci ba su samu albashi ba.
To ma'aikatan nan da yake ne yanzu kuke magana kai su nawa ne?
Sun kai Dubai da yawa, statistics din yana nan kuma ina tabbatar maka da cewa wannan ba wai zankan muke ba, abubuwa ne wanda suke na zahiri. Anan ma mai yiwa za a iya samun wanda bai samu albashin sa ba. To kaga abu ne wanda yake na zahiri.
Da yake mai da martani a hukumance mai ba da shawara a fannin ma'aikata Musa Abdon Dallagin ya buƙaci kungiyar kwadagon da ta kawo jerin sunayen ma'aikatan da ake cewa ba su samu albashin nasu ba. Hasali ma dai bincike ya nuna cewa akwai mutane da suke karban albashi waɗanda ba sa da rai a gwamnatin jihar Bauchin.
Na sanata Adamu Ibrahim Gumbat din nan mun samu mutum wajen 321 wayanda suka mutu amma ana biyan su ko pension ne ko albashi. To duka gaba daya mun sa an ciccire abin da muke kenan. Ana tarar da haka za a sa ciccire wayanda suke mun 40 wayannan abin. To lallai an dauke matakai da za a ladabtar da
an samu wani raran kuɗi kwa a wannan aiki naku da kuke yi.
An samu amma ba zan iya ce maka gashi ba don aikin yana ci gaba. Ko na committee sanata Adamu Ibrahim kuma ai mun faɗi wajen a wata 9 da muka yi aikin nan mun sami raran kuɗi na miliyan 225.
Abdul Wahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a yamma da Bauchi kuma limaman addinin Kristani suka buƙaci mabiya da yaɗa soyayya don ƙarfafa zaman lafiya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da rahoton.
Shugabannin addinin Krista sun faɗakar da mabiya kan su riƙa amfani da koyarwar littafi mai tsarki wato Bible wajen kawo zaman lafiya da nuna ƙauna. Shugabannin sun yi wannan faɗakarwa ne yayin ƙaddamar da littafi mai tsarki wanda aka fassara da kalmomin Hausa masu sauƙin fahimta. Farfesa Yusuf Turaki na daga cikin waɗanda suka gudanar da fassara.
Juyi ne daga New International Version NIV aka juye ta zuwa cikin Hausa da wanda shi haifaffen Bahaushe ne zai gane. Waɗanda sun koyi Hausan za su ji Hausan su karanta su gane. Littafin mai tsarki tana koya mana abinda Ubangiji yana so waɗanda ya halitta yadda za su yi rayuwa a cikin wannan duniya a tafarkin Ubangiji ba ta mutum ba. Kuma a cikin maganarsa takan koya mana yadda zamu yi rayuwar mu a cikin sanin Ubangiji da tsoron Ubangiji.
Ita ma Habiba Garba tace rayuwa bisa kan tafarkin da littafi mai tsarki ya shimfida za a samu sauyi masu inganci a rayuwar al'umma.
Kaman yanda shi Almasihu mai littafin yace, in kuna kauna ta ku kiyaye dokokina. Dokokin Ubangiji kuma nan a rubuce a cikin littafin. So idan muka bi muka kiyaye zai kawo canje-canje. Misali littafi ya ce ka kaunaci maƙiyinka, ga maƙiyan Kirista ko ina ba za ka nuna musu kiyayya ba, ka nuna musu kauna domin littafin ya faɗa haka.
Shi ko Rabaran Daniel Bitrus, sakataren kwamitin amintattu na Biblica Nigeria, ya ce Hausar da aka yi amfani da ita wajen fassarar wannan littafi mai tsarki tana da sauki musamman ga waɗanda ba Hausawa ba.
Zai fi sauki ba mutum ya karanta ya gane abin da yake karatu.
Amma menene bambancin wannan wanda aka kaddamar da yanzu da ainihin da littafi mai tsarki wanda ake amfani da shi?
Ah, duka littafin Allah ne, ba wai an kara wani ba kai ba, sai dai yadda za a faɗi wani abu ne sai a yi shi a faɗi shi da saukin da kowa zai fi ganewa. Ma'anar kenan kawai, wayanda su sun sami ganewa a maganar Allah da kyau sun karba sun yi amfani da ita, zai taimake su su ga su kyautata rayuwarsu yadda zai taimaki mutane da yawa da suna kewaye da su ma su ga cewa wannan mutum fa akwai canji.
Wannan littafi mai tsarki dai an masa lakabin sabon rai don kowa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin na musamman daga nan Abuja, a birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger. An kammala wata bita ga malamai 80 da nesanta Islama da daga mabota ta addanci. Bitar kuma ta kunshi nasiha ta karfafa gudanar da babban zaben kasar a watan Disamba na mai lafiya. Haruna Maman Bako ya aika mana da wannan rahoto.
Malumman kungiyar Alkitabu wa Sunna na jihohin Tilaberi da su tawa da maraɗi da suka kwashe kwana kusan 10 a garin birnin Kwanni suna samun horo don bambanta addinin Islama cikakke da ta'addanci. Sun nuna gamsuwar su game da horon da suka samu.
Dunana Al-Hassan Usman wanda yake haito da kuma Bangu a cikin jihar Tilaberi insha Allah. Domin gaskiya mun samu amfani na haɗin kai da zaman lafiya. In za ka yi da'awa ka san yadda kamata hakira yi mutane, ba zagi ba walakaici ba cin mutunci. Gurin mu mu samu ka aljanna ran tashi har kiyama. Karantarwa da aka muna na wajen dangane harkar siyasa, lalle an karantar da mu na cewa abinda ake bukata zaman lafiya, kuma addu'a da aka samu aka ce mu yi. Allah sa azza'a mu na zagora wanda yake jagora mai jin tausayin addini, mai jin tausayin ƴan uwa, mai jin tausayin komai da komai al'umma na Niger gabaki daya.
Sunana Sayyidu Ismail, na haito daga cikin region din Tilaberi, garin da nake wani shine balle yara. Duk malamin da karantar da muwa to za mu amshi lambobin shi insha Allah. Malaman da ne insha Allah za su rinka tambayan mu shin darasi kaza da na baka wani da muka baku yaya kuna nan ga ta yadda shi kuna dabbakar da shi ko koya ilimi ko yaushe ana samun malama alƙasimi ilimi na zamani yana da bambanci da irin ilimi na baya da makakkuwar da mutane da shi. Babban nomu shine dai mutane su gane addinin musulunci gaba daya.
Wannan taron na bada horo akan wannan mawdu'u na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta jamhuriyar Nijar kai ci gaba da fuskantar barazana ɗan ta'adda masu kaifin tishin addinin Islama daga gabas da kudancin kasar da ƴan Boko Haram a yankin tabkin Chadi, daga yamma da arewa da ɗan ta'addar kasashen Mali da ke bulluwa daga kasar Libya. Sai dai a cewar Sheikh Shu'aibu Muhammad, shugaba na kasa na kungiyar Alkitabu wa Sunna na jamhuriyar Nijar, addinin Islama babu zubda jini a cikin sa.
Karantarwa ɗan ta'annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda ya rayu da kowa ya ba kowa haƙƙin sa aka zauna lafiya, da haka ba a jingina shi da ta'adda. Duk wanda kaga aka jingira ga ta'addanci daga cikin musulmi to ba fahimci addinin bane wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wato malaman da muka tara na gundumomi wajen mutun 80 muka yi wannan aiki da su sun fahimce mu kuma sun gane manufar mu shine wannan karantarwa shine addinin zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ba kowa haƙi. Maza Allah bai taba zubda jinin mutane haka banza ba, sai ya kira su ya nuna musu addini da muhimmancin sa. Saboda haka ba addinin ta'addanci bane, addinin ba kowa haƙin sa ne. Malaman mu gabaki ɗayan su muna karantar da su ba ƴan siyasa bane, malamai uwayen al'umma ne. Malami ba a san ya zake cikin siyasa, sai dai kowa dan kasa malami ne, kowane iri ne yana iya yi hukuri a ga wanda ya amince ma. In an sa adalci a cikin tahiyar sai anin zabe da ainihin tsanaki zaka iske an yi lafiya an kare lafiya.
Wannan taron na bada horo akan sanin cikakken addinin Islama shine na farko da kungiyar Alkitabu Sunna ta jamhuriyar Nijar ta shirya, wanda za ta fada tashi a nan gaba ga jihohin Jifa, Zandar, Agadez da babban birnin Yamai, a wani wuri inda aka zaba za a gudanar da shi idan Allah ya kai mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka Haruna da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka da samun sahihan labaru. Mai nazari kan lamuran sadarwar zamani, Mamman Ibrahim Gur ya ce shiga lamuran sadarwar zamani ya zama wajibi ga dukkan al'umma don za a waye gari wata ran komai zai koma ta na'ura mai kwakwalwa. Duk da haka azantarwar da ya yi da Sale Shehu Ashaka, Gur ya nuna takaicin yanda wasu matasa suke amfani da kafar sadarwa wajen ayyukan damfara.
Because in har zaka je ka samu ilimi da ya kamata ai alfahari da kai, even ma kaman zai kera computer da kanta, amma sai je shiga cyber crime, shi ba abun da zai yake so yayi sai dai damfara, saboda yana so yayi kudi. To abu ne wanda gaskiya yana bata wa kasa suna fede da rike zamani. Na san bai kamata a ce laifin mutum daya ya shafi na mutane miliyoyi ba, amma wasu ba sa tunanin haka sai su ce to wayannan kasan ai ba daya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba hudu ba, gashi adadin nambobi an samu. So abinda zan gaya matasa shine, duk mutumin da yaje karatu ko ma ta wani ilimi amma yace shi damfara ko cutan mutane zai yi, to ya san wata rana zai zo da nan sani, kuma zai zama is too late. To abinda zaka zo kai kana regretting me amfani yin sa, daga baya ka zo kana kuka. So ya kamata mu yi kokari, mu yi duk abinda za mu yi, mu yi alheri, kuma mu yi kokarin hada zumunci tsakanin kasa da kasa, mu zama good ambassadors as matashi. In ba haka ba, yanzu imagine na Nigeria, in kana da Nigerian passport, in kai tafiya wasu kasashe, shi da kallon da ake maka ma daban ne, ana tunanin kaman kai ma irin wa'ancan ne.
Wasu suna kokawa cewa kaman yadda suke ganin irin hukumomin bincike din nan, irin EACC ko wannan suke fito da hotunan waɗannan matasa, suna ganin cewa bai kamata a dinga fito da hotunan su ba, zai bata musu rayuwa. Kai me ra'ayinka akan wannan?
Su mutanen nan masu bincike aikin su suke yi, fitowa da hotunan su a nuna su, ni a wajena ba laifi bane. Because in har aka nuna hotonka, gashi kai kai wannan laifin, wani ma da yake so yayi zai ji tsoron ni, saboda zai ce ga wane ma an riga an baza shi, duk inda ka je kallon da zama ba na mutumin kirki ba. To kaga wancan ma ba zai so yi ba, saboda wannan dalilin. To amma kuma akwai punishment da yawa da za a yi wa wanda yayi wannan laifin.
Mai nazari kan sadarwar zamani, Mamman Gur azantawarsa da Sale Shehu Ashaka. Kana sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirinmu na musamman daga nan Abuja. Yanzu kuma ga Binta Isyaro da shirin A Daina Shan Kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na A Daina Shan Kwaya. Sunana Binta Isyaro, mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, muna dauke ne da rahoto na musamman wanda wakilin muryar Amurka Sule Mumin Barma ya hada mana akan yadda hukumomi ke karfafa yaki da fataucin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Niger. Leka Niger dan sauraron cikakken rahoton Sule.
Kamar yadda hukumomi ke karfafa matakan yaki da fataucin miyagun kwayoyi, aka suma diloli ke ci gaba da bullo da sabbin dabarun shigar da hajar su ko fitar da ita daga wannan kasa zuwa waccan. Misalin yadda a baya-bayan nan binciken hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta jamhuriyar Niger, wato Okritis, ya gano wani gidan hada wata hodar hajijiya da ake kira crack a unguwar Balafon dake birnin Yamai. Kamar yadda kakakin hukumar yan sanda Commissioner Abu Muntari ya bayyana,
masu samun akwai sana'ar su wadda suke bayyana da ita ce sai da kusoshi ko wasu karafuna na gyaran motoci. Kenan abu ne wanda ke nuna boyewar gasa mugan nasu kai suna aikata waccan sana'a. Wannan bincike ya sa mun gane da cewa tun shekara ta 2018 wurin sarrafa waɗannan mayagun kwayoyi a nan Yamai guda uku mun ka gane. Samame da na bincike da aka kai wajen su, ya sa an samu ayoyi da sanadarai waɗanda aka sawa don a sarrafa a samu wata sabon kwaya kuma wadda adda kai kwarai an samu takardu na gidaje da takardu na banki wadanda aka dauka kudi banki da su da kuma mota daya shi gungu na biyu mutum bakwai ne an kama wadansu ya mai an kama wadansu da magara amma bincike ya faru daga da magara inda an kama mutum biyar kamar yanda aka yi nan da magaran din zandar kenan an kai samame na bincike inda aka samu fiye da kilo daya na wata sabuwar kwaya wadda shigowa na tayyansu sabuwar kwayar nan misalin kudin ta miliyan 91 anan ya mai kuma da aka bincike an samu daya daga cikin gunzum shugaban nasu an kama shi da kuma su kama mishi hannu matasa suna shiga cikin samogar din kwayoyi kuma an gane da cewa sabin kwayoyi ne ke shigowa yanzu
alkali mai shigar da kara wato procureur de la republique da mukarrabansa sun ziyarci cibiyar hukumar yaki da fatacin miyagun kwayoyi domin karfafawa ma'aikata gwiwa saboda jajircewar su akan farautar masu wannan haramtaccen sana'a da aka bayyana cewa tana da alaka da dukkan miyagun ayyuka Zakariya Muhammadu na daga cikin mataimakan procureur
lalle kun ga gungun mutanen da aka kama yan ta'adda ne gogaggu wanda sun kware wajen safara da kuma fatauci da fasa kwarin miyagun kwayoyi musamman ma abinda aka sani da makasarin shi anan yamai ne amma kun ga hal akwai mutane wanda aka kamo daga cikin kasar Niger musamman wajen su da magaran da sauransu kuma gungu na guda kun ga dukkan su yan kasashen waje ne sun zo suna wasu kankanan sana'o'i amma in aka bincika da aka bincika ba sana'o'i suke ba aikin sa kawai fatauci ne fasa kwarin miyagun kwayoyi lalle mun shi da hadi kuma muna ba su goyon baya na procureur dari saman dari kuma duk abin da ya kamata a yi za a yi domin a zamanto an kawo bayan wannan annoba musamman kun ga procureur ya ce kudin ta guda kaman kudin ta tana da tsada kwarai wannan kwaya an gram daya ana ce da shi kusan shi ka 70 kuma idan ka saba da ita duk minti 25 dole sai ka nime ta kasha kenan kaga idan baka da kudi dole zaka je kai wasu ta'addanci ka kashe mutum kai sace sace domin ka samu wannan kudi kenan ita wannan kwaya lalle tana kara mugayen ayyuka a cikin kasa musamman ma matasan kasa gaba daya don ka wannan shine koko da muke nan gari kuma muna ba su goyon bayan mu dani saman dari
samun hadin kan al'umma a wannan yaki wani mataki ne na cimma nasara inji hukumomi saboda haka aka buƙaci gudunmuwar ta danganan an murkushe aika-aikar masu safarar miyagun kwayoyi
yau mun zo mu kawo goyon bayan mu dari saman dari a wanga babban ofishi na kasa wanda yake fafutuka musamman yake kokowa da fatauci da fasa kwarin miyagun kwayoyi kamar yanda ko gani sun nuna muku kwayoyi ne wanda lalle a kasar mu ba mu san irin su ba amma yanzu sai shigo cikin kasar mu kuma ya kamata a ƙara ba su ƙarfin gwiwa domin ya zama to su ci gaba da aikin su da tare da goyon bayan talakawa da hukuma
hukumomin jamhuriyar Niger albarkacin ranar yaki da fatocin miyagun kwayoyi ta duniya wacce ake bukukuwanta a kowace ranar 26 ga watan Yuni sun gudanar da ayyukan kona miyagun kwayoyin da aka kama a tsawon watanni 12 da suka gabata a birnin Yamai misali an kona tabar wiwi mai tarin yawa hada da kwayoyin tramol sama da 150 sai gram 2357 na hodar iblis haka kuma an gudanar da makamantan wannan aiki a lahirin jihohin kasar nan da nufin kawar da dukkan wani shakkun da wasu yan kasa ke nunawa game da inda ake nufa da miyagun kwayoyin da ake kamawa a hannun diloli safarar miyagun kwayoyi a yau a yankin Sahel wani abu ne da aka bayyana cewa yana matukar taimakawa matsalar tsaron da ake fama da ita a yan shekarun nan a waɗannan kasashe inda yan ta'adda da yan bindiga dadi da barayi ke kara yawaita galibin su matasa marasa aikin yi ko waɗanda suka bijirewa tarbiyyar iyaye
to jama'a anan za mu sake da sa'aya a madadin wakilin muryar Amurka Sulaiman Momin Barma ni binta Sero da na hada shirin da kuma gabatar nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu kawo maku wani sabon shiri
Baban gida Jibrin shigo da sharhin jaridun Najeriya.
Zafar sharhin jaridun ne da jaridar Leader Sheikh na cewa yanzu aka fatan ɗaliban Najeriya da kowa makaranta na ci gaba da shiga wani hali na kakani kayi sakamakon yajin aikin da kungiyoyin malamai da kuma ma'aikatan jami'o'in kasar ke yi duk da cewa dai an rufe jami'o'in kasar sakamakon barkewar cutar coronavirus jaridar Leader Sheikh ta ruwaito garin ministan ilimi Chukwu Emeka Nwajibuwa na cewa nan ba zai tsaya ba za a buɗe jami'o'i da sauran manyan makarantun kasar domin ci gaba da gudanar da ɗaukan darasi sai kuma jaridar da Punch na cewa uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aishatu Buhari ta dawo gida bayan tafiyar da ta yi Dubai domin ziyartar asibiti ta bayyana cewa lallai lokacin da take kan hanyar dawowa a wani jirgin saman shugaban kasa sun fuskanci kalubale irin wanda matafiya jirgin sama sukan fuskanta lokaci zuwa lokaci sakamakon karo da gizagizai da kuma canjawar yanayi na sararin samaniya jaridar da Punch dai ta ruwaito cewa uwar gidan shugaban kasar na fama ne da ciwon wuya lamarin da kuma ya kaita ga fita zuwa wani asibiti dake kasar Dubai. Ita kuwa jaridar The Guardian cewa ta yi kungiyar ECOWAS da bunƙasa tattalin arzikin yammacin Afirka ta bada gudunmuwar tan 4,000 na kayan abinci da suka haɗa da hatsi da dai sauransu ga gwamnatin Najeriya a cigaba da tallafawa kasashe dake ƙarshen kungiyar sakamakon barkewar cutar coronavirus. Kwamishinan kungiyar ECOWAS ta fuskar harkar gona da kuma ruwa da muhalli Sangare Seko ita ce ta gabatar da wannan gudunmuwa a birnin Kano. Ministan kula da bada agajin gaggawa ta kasar Hajiya Sadiya Umar Faruk ta ce jini gwamnatin tarayyar Najeriya ta raba wasu tan 70,000 na kayayyakin abinci da sauran kayayyakin taimakawa al'umma sakamakon barkewar cutar coronavirus. Sai kuma jaridar The Nation na cewa wata kungiya mai zaman kanta mai suna Civic Hive ta gudanar da wani bincike a ma'aikatar lafiya ta Najeriya yadda ta gano cewa an yi badakalar kwangila ko sama da fadi na sayar kayayyaki da suka shafi yaki da cutar coronavirus, inda kungiyar ta ce ta gano an saye takunkumin fuska da yanzu ake sayarwa a kan naira 200 ko 250 kan naira 20,500. Koda yake jaridar ta The Nation ta ruwaito kakakin ma'aikatar lafiya na musanta wannan rahoto da kungiyar mai zaman kanta ta ce ta gano kungiyar Tuni ta kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya waiwayo ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya a yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatinsa ta ce tana yi. Sai kuma jaridar The Blueprint na cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo ƙarshen jigilar 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen ƙetare sakamakon barkewar cutar coronavirus. Babban jami'in mai Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ya kawo mu shirinmu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka, mu bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka ta ci gaba da durawa gwamnatin Siriya ta shugaba Bashar al-Assad alhakin hukuma da ake ganawa 'yan kasar Siriya, waɗanda wasansu suka kai zuwa matakin laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama. Wannan ne yasa ma'aikatar harkokin wajen Amurka da Baitul Mali suka fitar da sababbin matakai 14 a ƙarƙashin dokar takunkumin kare farar hula na Siriya da kuma sauran dokoki a ranar 29 ga watan Yuli. An lakabawa matakan baya-bayan nan suna takunkumin Hama da Marat al-Numan domin karrama waɗanda munanan ayyukan gwamnatin al-Assad suka shafa. Shekaru 9 da suka gabata, sojojin al-Assad sun kai wani mummunan farmaki a birnin Hama, suka kashe masu zanga-zangar lumana da dama. Shekara ɗaya baya kuma, gwamnatin Assad da 'yan kanzaginta sun tarwatsa wata kasuwa mai cike da hada-hadar jama'a da bom a Marat al-Numan, suka kashe 'yan kasar Siriya 42 da basu ji babu su gani ba a lokacin azumin watan Ramadan kafin jama'a su yi buɗe baki. Dakarun gwamnatin Assad sun kashe dubban farar hula, suka tsare masu zanga-zanga tare da gana musu azaba, sun kuma tarwatsa makarantu da asibitoci da kasuwanni ba tare da mutunta rayuwar ɗan adam ba. Hukumomin Amurka sun kakaba takunkumi a kan Zuhair Tawfiq al-Assad da runduna ta ɗaya ta sojin ƙasar Siriya da kuma babban ɗan Zuhair Tawfiq al-Assad Karam al-Assad bisa dokar EO mai lamba 1384. Haka kuma Amurka ta saka takunkumi a kan babban ɗan Bashar al-Assad bisa wannan dokar. Amurka za ta ci gaba da ɗora alhaki a kan Bashar al-Assad da gwamnatinsa sabili da munanan ayyukansu, yayin da kuma za ta ci gaba da ƙarfafawa waɗanda ayyukan nasu suka shafa. Lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen mummunan yaƙin al-Assad. Mafitar siyasa ƙarƙashin matakin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2254 shi ne kaɗai hanyar samar da zaman lafiya ga 'yan ƙasar Siriya. Dokar ƙaƙaba takunkumi da sauran takunkuma Amurka a kan hukumomin Siriya ba su da manufar musgunawa jama'ar ƙasar Siriya. Haka kuma ba a yi su don hana kai tallafin jinƙai ko wargaza al'amura a arewa maso yammacin Siriya ba. Amurka za ta ci gaba da ba da tallafin kayayyakin jinƙai ko da a yankunan da ke ƙarƙashin ikon gwamnatin al-Assad. Amurka ta ba da gudunmuwa fiye da ta dala biliyan 11.3 na kayan tallafi don sa da aka soma rikicin, haka kuma za ta ci gaba da yin irin haka. Wajibi ne a tabbatar cewa gwamnatin Assad ta gane kuskurenta bisa abin da ta aikata a Hama da Marat al-Numan da kuma laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da gwamnatin ta aikata. Gwamnatin al-Assad da masu goyon bayanta suna da zaɓi mai sauki shine su dauki matakan gyara na siyasa domin kai ƙarshen rikicin Siriya ta hanyar da za ta mutunta ƴanci da kare mutuncin al'ummar Siriya ko kuma su fuskanci ƙarin sababbin takunkuman karya tattalin arziki. Shirin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ya sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke fatar mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum.